Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 25-21 sai mita 16 da kuma ta yanar gizo ko internet da kan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 zangon FM ko kuma ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad da Lol Niya da kuma fara'a dukan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar. Ga kanin labarai.
Kasar Saudiya tana tsare da mutane 17 waɗanda take ta kama cikin makon nan bisa zargin ta'addanci kuma alaka da kungiyar ISIS. Majalisar Dinkin Duniya ta ce wani kazamin farmaki da jiragen yaƙi da kai kan yankuna da suke hannun ƴan tawaye a birnin Aleppo, Syria ya bar mutane fiye da miliyan 1.5 ba su da ruwa. Shugaban Amurka Barack Obama zai yi bikin kaddamar da cibiyar al'adu da tarihi na bakar fatar Amurka a Asabar din nan.
To madalla, a bayan labaran duniya muna tafar da hirar da wakilin Haruna Dauda ya yi da mai gasa biredi kwaya ɗaya tal da ke garin Bama a jihar Borno. Sannan za mu ji ta bakin gwamna Kashim Shettima na jihar ta Borno kan matsalolin da suke fuskanta wajen kula da yan gudun hijira, yayin da ya tattara gwamnatin sai kuma garin Bama don sanya idanu kan aikin sake gina garin da yan Boko Haram suka kona kafin su tsere daga ciki. Ibrahim Kalma sai garba yana tafi da fili amsoshin tambayoyinku, amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. Kasar Saudiya tana yaki da karuwar barazana daga kungiyar ISIS wacce take haifar da 'yan ta'adda a cikin gidan da kuma amfani da wahabiyanci wajen yi wa masarautar zagon ƙasa. Jami'an tsaron ƙasar suka ce sun tsare mutane 17 cikin makon nan waɗanda suke tare da wasu ƙungiyoyin ta'addanci uku masu alaƙa da ISIS. Gwamnatin ƙasar ta ce waɗanda ake zargin suna shirin kai wasu manyan hare-hare guda huɗu kan wasu muhimman cibiyoyin tattalin arziki da na tsaro, kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar da ake kira SPA ya yi bayani. Hukumomin ƙasar sun tsare ko kuma suna tsare da ɗaruruwan mutane bisa zargin suna da alaƙa da ISIS bayan da ƙungiyar ta ayyana yaƙi da daular a shekara ta 2014. Jami'an ƙasar suka ce rassan ƙungiyoyin ta'addancin waɗanda suke da alaƙa da ISIS sun kai wasu munanan hare-hare da harbe-harbe da tada bama-bamai waɗanda galibin suka auna kan cibiyoyin tsaro da kuma masallatan 'yan Shi'a. Majalisar Dinkin Duniya ta ce wani kazamin farmaki da jiragen yaƙi da aka kai kan yankuna da suke hannun ƴan tawaye a birnin Aleppo ya bar mutane miliyan 1,750 ba ruwa kwanaki bayan ƙawanya mafi tsanani da aka gani tun fara wannan yaƙi. Asusun tallafa a yara na Majalisar Dinkin Duniya cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce farmakin ya yi lahani ga wata babbar tashar samar da ruwa kuma ya ci gaba da tarzomar ta hana kanikawa yin gyara ga wannan tasha. A wani mataki na gayya in ji hukumar aka toshe ko aka tsaye da aikin wata tashar ba da ruwan wacce take aiki. Saboda haka UNICEF ta Tsunniso ɗin ya ce zai fada da samar da ruwa da motoci zuwa sassan da lamarin ya shafa. Asusun ya ce yana da muhimmancin gaske ga ɗorewar yara da duka sassan da ke wannan rikici su kaucewa kai hare-hare kan hanyoyin ruwa kuma su ba da damar a yi gyara ga tashoshin da lamarin ya shafa. An ci gaba da kai farmaki babu ƙaƙƙauta a kan sassan da ke hannun ƴan tawayen a birnin na Aleppo ko a yau Asabar, aka ƙona ko aka rusa wasu gine-gine har ƙasa inda wasu suke fakewa lokacin irin waɗannan hare-hare. Shugaban Amurka Barack Obama a jawabinsa da yake a duk ranar Asabar ya yi magana kan abin da ya kwatanta a zaman wata babbar cibiyar tarihi na bakar fatar Amurka wadda zai yi bikin kaddamarwa anjima kaɗan a inda wasu fitattu na muhimman cibiyoyin tarihi da al'adu na Amurka suke. Mr. Obama ya ce cibiyar tarihin da a hukumance za a buɗe shi zai ba da labarin Amurka wadda ba safai yake samun ambaton farko idan ana bayanan tarihin ƙasar nan ba. Yace a matsayinmu na al'umma muna ba da tarihin gwarzaye da suka kafa ƙasar nan, amma jiddin da gangan ne ko kishiyar haka mun zaɓi kau da kai ko ɗan tarfa tarihin miliyoyin Amurkawa. Jiya Juma'a shugaban na Amurka ya ga taron mutane 750 a wani ɓangare na fadar White House inda suka hallara domin bikin bude wannan cibiya yace wannan bikin ya zo tamkar sara kan gaba furcin da ya baiwa mahalarta waɗanda galibin su bakar fatar Amurka ne dariya har suka tafa saboda nasarar wato saboda nasabar haka da shugabancin sa wanda yake zuwa ƙarshe da kuma abubuwa da suke faruwa a Charlotte da kuma Oklahoma inda ake fama da zanga zanga kan kashe bakakin fata da jami'an ƴan sanda suka yi. Hakanan dai har yanzu muna nan Amurkan ana farautar wani dan bindiga ruwa a Jallo a jihar Washington da ke arewa maso yammacin kasar wadda ya harbe ya kashe mutane biyar a wata babbar kasuwar zamani. Mata hudu da namiji ɗaya ne aka kashe cikin wani kanti na kamfani da ake kira Macy da ke birnin Burlington mai tazara kilomita 100 daga birnin Seattle. Matan duka hudu nan take suka mutu amma shi namijin an kai shi asibiti inda ya karasa. Shedin gani da ido suka ce mutane sun ruga da gudu suna ficewa daga kasuwar bayan da suka ji tashin bindiga. Yan sanda suka cika wurin nan take suka kakkabe wurin suka fara neman dan bindigar. Runar yan sandan ta saka hoton wanda ake zargi da kai harin a dandalin sadarwa kuma suka ce dan kabilar Hispaniyawa ne saye da kayan ruwan toka. Yan sanda suka ce ba su san dalilin da yasa ya kai wannan hari ba. Hakanan hukumar FBI mai binciken manyan laifuka ta ce ta tura wakilanta zuwa yankin domin su taimaka a jami'an tsaro. A halin da ake ci kuma baturin yan sanda a birnin Charlotte jihar Carolina ta Arewa ya faɗa jiya Juma'a cewa bidiyon har wato bidiyon da aka dauka na harbin bakar fata da ya janyo zanga-zanga a yankin za a fidda shi nan ba da Juma'a ba da zarar an kammala bincike lamari da ya jawo zanga-zanga a kwana hudu a jere. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Daga Iraki kuma hukumomin kasar suka ce wani hari da aka kai a wani wurin duba ababen hawa a lardin Salahuddin ya kashe akalla mutum 12. Jami'an kasar suka ce akalla wasu mutane 23 sun ji rauni a harin kunar bakin wake da mota da aka kai da safiyar yau Asabar. Babu mutum ko wata kungiya da ta fito nan da nan ta dauki alhakin kai harin, amma a baya mayakan sakan ISIS sun sha daukan alhakin kai irin waɗannan hare-hare. Batun kare giwaye da karakanda su ne muhimman batu a babban taro na kungiyoyi da suke rajin kare yarjejeniyar kare dabbobi da za a fara Asabar dinnan a Afirka ta Kudu. A daidai lokacin da ake fara wannan taro a birnin Johannesburg kan fataucin gabban dabbobi da suke kasancewa ko kuma suke kusan bacewa, daruruwan masu zanga-zanga ne suka hallara a birnin na Johannesburg domin nuna adawa da kudirin Zimbabwe da Namibia suke yi da amincewa a yi cinikin haurin giwaye bisa hanyoyi da suka dace.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan VOA. Tumadala, tun lokacin da sojojin Najeriya suka kwato garin Bama daga hannun 'yan Boko Haram babu wani mahaluki da ke zaune ciki in banda sojoji da 'yan gudun hijira. A wannan makon gwamna Kashim Shittima ya koma Bama da zama kuma a lokacin tafiyar tasa wakilin Haruna Dauda ya ci karo da wani mutum mai gasa biredi yana sayarwa a garin.
Sunana Alhaji Rufai Abdullahi. Ina tare da wani mai gidan biredi a nan cikin garin Bama. Barka da aiki malam.
Wallahi alaikum.
Yauwa, gashi naga kana daure biredin ka a cikin garin Bama. Tun yaushe kana wannan aikin gasa biredi?
Yau ya kai wata ya biyar da wani abu. Muna nan muna gashin biredi a cikin Bama.
To kusan babu mutane a wannan gari sai yan gudun hijira da suke sansani. Kamar ina kake kai biredin ka in ka gasa?
In muka gasa biredi muna sayarwa sojojin kuma da mutane yan gudun hijira daga cikin tasha wai daga cikin kam. Muna sayar musu suna saya daya biyu. In muka yi kamar aiki buhu daya je kai kamar kwana biyu haka sai mu zo mu sake musu abinda muke musu kenan haka.
To ina kake samun kayan da kake gasa wannan biredi? Gan cewa nan ba kasuwa.
Kaya muna zuwa sojojin in suka tashi zuwa Maiduguri da mu hau motan su mu je Maiduguri mu je mu siyo kaya kuma mu sake zuba kayan a cikin motan su mu sake zuwa da mu da su.
wannan yaran da na ganka tare da su tare kuke gasa wannan biredi da su
eh yaron nan guda daya dana ne daya kuma wannan daga cikin kam din nan daman lokacin da na nema alfarma daga gun chairman chairman yace to babu mutane da yawa din sojojin ba da su yarda ba dan saboda haka in samu dama na kawo yara na guda biyu mu zo mu fara aiki to aiki din inda yara guda biyu ne bai je yi ba yana da wuya shine kuma na nema alfarma daga cikin kam din aka bani yara guda biyu to guda dayan dan ba ma ne daya kuma dan banki ne to dan bankin shi kuma babu yanzu ya koma banki tun da mu aiki na ne nan din mai gidana ne inda muke din ma kenan eh
to ganin cewa lokacin a garin nan an watsi a cancan lokacin kai kana gasa biredin ko kai ma ka tace daga baya ka dawo
na tun da mu ina gasan biredi daga nan din
a lokacin da aka dan samu hayaniya aka watsi aka bar gari
tun da mu lokacin da aka samu hayaniya ma na bar fulawa na da biredi na da mota na da kaya na ma gaba kida daga gidan na bari na gudu washe garin sa kuma muna samaya da mu shigo cikin gari kuma Allah ya sa bamu sake komowa ba daga bayan garin nan muka ji labarin ɗan Boko Haram suna cikin gari amma ba su harbi shine muka koma Maiduguri kuma muka je muka zauna daga Maiduguri
shekara nawa kana aikin wannan gasa biredi
jaujaka shekara kamar 17 haka ko 18
kana gasa wadai
eh ina aikin
so su iyalanka fa ganin cewa har yanzu gari bai jama'a ba su dawo ba gaba daya su iyalanka da suke
su kuma suna nan daga Maiduguri amma na kama gidan haya ne suna zaune da su da yaran nawa gaba kida in na dan yi aiki kwana daya kwana biyu haka sai na dan sai abinci daga nan daga Maiduguri na biya ma yaro na kudi ya je so mana kayan aiki ko kuma ni da kana in naje na sai in na basu kuma sai in sake zuwa ina zo dan yi kaman sati biyu sati uku haka kuma sai in sake komawa na je na basu kayan abinci in sake zuwa
ana samun ciniki kamar da ya kamata garin cewa ba jama'a
eh cinikin ka alhamdulillah muna dan muna sama kuma yanzu da aka zo aka fara gyaran garin ma cinikin mun gode ma Allah gabaki daya
eh kun je taimaka don wabo
a can wani gefen kuma gwamna Kashim Shettima ya yi magana kan irin matsalolin da suke fuskanta game da 'yan gudun hijira kusan miliyan guda biyu da ke jihar Borno.
Alhamdulillah duk da in nace maka ban ma samun matsaloli na yi maka kariya akwai matsaloli kafin President Muhammadu Buhari ya karbi ragamar mulki ita gwamnatin jihar Borno ita ce take lura ita ce take kula da 'yan gudun hijira da ke garin nan a lokacin ana yakan mu ta sama da ta kasa Boko Haram suna yakan mu ta kasa gwamnatin tarayya tana yakan mu ta sama amma alhamdulillah tunda President Muhammadu Buhari ya hau ragamar mulki nema suna tallafa mana suna taimaka mana ta fannin kayan abinci su hasi su mai su shinkafa da dai sauransu mu kuma muna taimakawa ta fannin kayan miya da su nama da su kifi da itace da dai abin da zai sa abincin ta ciwo to mun gode bugu da kari kwanakin nan na dan samun masalan samun abinci daga nema amma bai cancanta in kai kana da imani kana da tunani don dan sun samu masalan samun kudi ka fita kana ihu kamar kai sakare ne kai wawa ne ka ce ba su kawo ba da muna tanadi a cikin duk sananin rashi da ake cikin nan mu taimaka wannan abun ai ba zai dawo ba ba zai dare har abada ba insha Allah nan ba da dadewa ba za a sake samun sauki wa mutanen mu za su koma garuruwansu su ci gaba da rayuwa
batun komawa garuruwa kusan duk inda aka kwace daga hannun Boko Haram kafin su fita daga cikin wannan garin sai sun lalata kusan komai a ciki. Wasu irin abubuwa ne kuke a nan jihar Borno na sake ko kuma na taimakawa mutane wajen sake gina gidajensu domin su samu damar su koma ciki?
Inda ka bi ta hanyar dama to za ka lura da abubuwan da muke yi. Kaga mun gina mai takururi kusan gidaje 200, mun gina tamsukau, mun gina gidajensu da asibitocinsu da masallacinsu, haka kuma a Auno da Mainok da Ngamdu, kuma a garin Benishek mun gyara sakatariya nasu da barikin police da barikin masu kula da hanya. Duk dai abin da ya cancanta a yi an yi a garuruwan nan. Kuma bugu da kare ko yaya za mu yi gwargwadon karshen mu ga cewa mun gina garuruwan nan. Don na san in Allah ya yarda mijin Sojan Buhari yana mulki, na imani zai tallafa mana.
Gwamna Kashim Shittima na jihar Borno kenan. To ana tare da Sasha Hausa na muryar Amurka yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da filin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar takaitacciyar tambayar su Muhammad Garba da Alhaji Umar Foreba da Malam Adam A. Adam Gashuwa game da yanayi da kuma amfanin hauren giwa. Za kuma a ji kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin ƙasar Burkina Faso da Sabiu Bello Hanafari da Junaidu Sani Magama da Nazifi Hadi da Hafizu Balarabu Gusau da Sa'idu Abdullahi da Matu suka yi. Bari mu fara da tambayar su Muhammad Garba kan hauren giwa da amfaninsa. Ga abin da ya sauƙaƙa. Hauren giwa dai yana kunshi ne da wani sinadarin da ake kira calcium phosphate a turance mai taurin gaske tare da wasu sinadarai masu alaƙa. Wato hauren giwa kusan kamar kowane haƙori ne, sai dai yana kunshi da sinadarin na calcium phosphate fiye da akasarin sauran haƙora. Saboda tsabar taurin hauren giwa, idan aka goge shi yakan yi sheƙi sosai. Don haka akan siffanta hauren giwa zuwa surori iri-iri na abun wuya da abun hannu da ɗan kunne da sauran kayan ado da na sawa a jika da na adon ɗaki da dai sauransu. Wannan ya sa hauren giwa na da tsadar gaske. Misali, hauren giwa mai nauyin fan ɗaya kan kai kimanin $1,000. Don haka mallakar wani abu da aka yi da hauren giwa ta zama wata alamar wadata ko matsayi ko iko ko dai burgewa kawai. A ƙasashen Asiya musamman ma China akan sassaƙa muhimman gumaka da hauren giwa saboda a darajanta gumakan. Hasali ma babu inda ake amfani da hauren giwa kamar a nahiyar Asiya don sassaƙa gumaka da wasu kayan ado da alatu. Saboda darajar hauren giwa an yi ta karkashe giwaye a duniya don kawai a cire hauransu. A Afirka kawai ma akan kashe dubban giwaye don hauren kawai kowace shekara. Duk kuwa da hanin da duniya ta yi ciki har da nahiyar Asiya, inda aka fi cinikin hauren giwar wadda ta haramta tun a shekara ta 1975, amma har yanzu ana ta yi ta bayan fage. Sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar su Sabiu Bello Hanafari game da tarihin Burkina Faso ga Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da cigaban ansarku.
Sannan idan aka dubi ɓangaren addini, za ga cewa kashi 60 na yawan jama'ar wannan kasa ta Burkina Faso musulmi ne. Sannan akwai 1/5 na yawan jama'ar kasar kuma mabiya addinin Roman Katolika. Sannan akwai 1/6 na mutanen kasar waɗanda suke bin addinin gargajiya. Sannan akwai sauran jama'ar kuma waɗanda ba su ma da addini kwata-kwata gaba ɗaya. So sunan Burkina Faso an canza shi zuwa Ofa Volta a wani lokaci can da tarihi ya tafi. Amma sunan Burkina Faso abin da ake nufi da shi shine land of incorruptible people, wato ƙasa ta jama'a waɗanda ba su yarda da zalunci da almundahana da kama karya ba. Shine ma'anar Burkina Faso. Wannan suna an tabbatar da shi a shekara ta 1984 a lokacin mulkin Thomas Sankara wanda ya dauki tsarin mulki irin na yan gurguzu wato salon mulki irin na kasar Rasha wanda irin su Marx da irin su Lenin suka tabbatar a wancan lokaci tunda aka yi juyin juya hali wato Bolshevik Revolution a shekara ta 1917 daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na farko kenan kafin karfe. To ita wannan kasa tana da bakin gaba na teku mil kamar 500 tsakaninta da kogin Atlantika. Sannan idan an duba za a ga cewa yawanci akan samu abubuwa na tarihi wanda yake nuna zamantakewar dan Adam a wasu sassa daban-daban na kasar Burkina Faso. Idan an duba za a ga akwai wani wurare da aka samu irin kasusuwan mutane da irin kayayyakin da mutane suke amfani da shi wurin farauta da abin da ya shafi kayayyakin da suke amfani da su na da wurin yin noma, samar da abinci. Kamar yadda aka sani akwai lokacin da ake sarrafa karfe, akwai lokacin da kuma ake sarrafa dutse. To lokacin sarrafa dutsen nan da lokacin sarrafa karfen nan shekaru ne masu dimbin yawa tun kafin ma zuwan Annabi Isa da kamar karni da kamar wurin karni uku. Da lokacin an samu wato ragowar abubuwa na tarihi na jama'ar kasar Burkina Faso a wurare da dama kamar wani wuri da ake kira Bura an samu irin waɗannan kayayyaki wanda suke nuna da daddan tarihin mutane da suka zauna a wannan yanki. Sannan kamar yadda muka ambata tun farko kafin zuwan Turawa a ƙarni na 19 akwai abubuwa da dama wanda jama'ar kasar suka fuskanta ta fuskar ayyuka na raya kai musamman ayyukan noma da kiwo. Da yawa daga cikinsu suna noma, da yawa daga cikinsu suna kiwo, da yawa daga cikinsu kuma mafarauta ne. Sannan bayan nan kuma akwai kamar yadda na ambata cewa akwai kabila irin ta kabilar Mosi wadanda waɗannan kabilu ana samun su ne da a arewacin kasar Ghana amma daga baya suka yi kaura suka zauna a cikin kasar wato Burkina Faso. Suna daga cikin waɗanda suka yi kaura tun na farko ya zuwa wannan yanki. Sannan akwai mutanen da Gomba wadanda su ma sun zauna a cikin wannan kasa. Sannan akwai sauran kabilu kanana dai haka. Sannan wannan kasa Faransa ta yi mata mulkin mallaka musamman a lokacin da wasu su dakarun sojoji da ke karkashin wani Kimberley suka zo suka zauna a kasar wato Burkina Faso wanda da ana kiranta da Offa Volta. Wannan lokaci ya shafi shekara ta 1896. A wannan lokaci ba abin da ba jama'ar kasar ba su yi ba su yi turjiya su hana kasar Faransa yi musu mulkin mallaka amma abin ya ci tura. Saboda haka har sai da wayannan sojoji gargashin jagorancin wani dakarun soja da ake kiransa Kimberley suka murkushe yunkurin waɗannan mutane na Mosi da kuma wasu daga cikin mutanen kasar har sai da suka kama babban birnin garin wato Wagadugu. Sannan a shekara ta 1919 aka samu haɗin kai tsakanin wasu yankuna na kasar daga baya dai sun koma karkashin mulkin kasar Faransa. Sannan a shekara ta 1932 aka tabbatar da tsarin mulki irin na Faransanci a wannan yanki. Tafiya ta tafiya Faransa ta kafa dokoki da take gudanar da ayyukan mulki da kuma samar da kayayyakin amfani wanda suke kai su kasashensu suke sarrafawa kuma suke dawo da su kasar Burkina Faso jama'ar kasar su siya. To daga baya kasar ta samu mulkin kai a 5 ga watan Agusta na shekara ta 1960. Sannan akwai shugaban kasar su na farko shine ake kira Maurice Yamiago shine shugaban kasa na farko karkashin wata jam'iyya da ake kira Voltaic Democratic Union wato kungiya ce ta tabbatar da mulkin demokradiya na mutanen kasan Offa Volta a wannan lokaci tunda a wancan lokaci ana kiranta da suna Offa Volta ba ana kiranta da suna Burkina Faso. To bayan nan bayan sun samu mulki da ya shekara 5 sai shi wannan bawan Allah da ake kira Yamiago wanda shine shugaban kasan Offa Volta na farko ya soke dukkanin siyasun kasar gaba daya ya kuma gyara constitution ya tsara shi ta yadda zai ba shi damar ya ci gaba da mulki a kasar na dindindin har abada. So bayan nan aka ci gaba a haka matsi ya matsi sai aka samu tarzoma. Tarzoma ta taso ne daga kungiyoyin dalibai da kungiyoyin ma'aikata da kuma ma'aikatan gwamnati. Suka zo kan titi suna tarzoma saboda halin matsi da suka shiga a ciki. Saboda Turawan sun cusa masa ra'ayin wato ya azurta kanshi da dukiyar kasar. Saboda haka aka samu wato abinda ake kira corruption ya shiga cikin wato jerin masu mulkin kasar, musamman ma karkashin jagorancin shi wannan shugaba Maurice Yamiago. Shugaba ya tarzoma ta tarzoma wanda wannan tarzoma ita ke ta jawo mulkin ya ruguje. Aka samu juyin mulki na farko a wannan kasa a shekara ta 1966 saboda wannan matsi da jama'a suka shiga a ciki da sauransu. So daga baya aka zo aka tabbatar da wani tsari da zai sake dawo da kasar kan turbar mulki irin na demokradiyya. Daga baya aka samu wasu shugabanni, aka samu wani da ake kira Lieutenant Colonel Sangule Lamizana, shi ne ya jagoranci kasar a wannan lokaci.
To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin kashi na uku na ansar tambaya kan tarihin Burkina Faso da ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wanda ya hada mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalamu Si Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To yanzu kuma ga kadan daga cikin wasiƙun da kuka aika mana ta hanyar email. Muhammadu mai kayan miya Oji Quartes a Gombe ya rubuto yana faɗin cewar, muna kira ga shugaban ƙasar Gabon da ya rungumi kowa da kowa a mulkinsa domin ci gaban ƙasarsu baki ɗaya. Sai kuma wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Ahmadu Manaja, unguwar Karofin Madaki a Bauchin Yakubu, wanda yake cewa, murya Amurka ku bani dama na yi Allah wadarai da kamun da gwamnatin jihar Katsina, tema babban sakataren kungiyar murya talaka na ƙasa wato Comrade Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina. A gaskiya irin wannan kamu ba komai bane, illa zalumci da kama karya da ma son gudanar da mulki irin na kama karya a jihar Katsina. Sai wannan wasiƙa da muka samu daga General Secretary Baba Sabana Afcourt Yola. Yace VOA Hausa, don Allah ku isar min da kira da zuwa ga matasan ƙasa ta Najeriya, cewar mu rungumi juna, mu rungumi zaman lafiya, mu so junanmu, musulminmu da kiristanmu, kar mu riƙa nuna wa juna ƙabilanci da miyagun halaye. A ƙarshe sai wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Rilwaniu Sa'idu Gayar, wanda yace sashen Hausa haƙiƙa kiran da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ga Majalisar Ɗinkin Duniya kanta taimaka ma ƙasarmu Najeriya da ke fama da rikicin Boko Haram da hanyoyin da za a bi domin warware wannan rikicin abu ne mai kyau matuƙa. Daga ƙarshe muna fata Majalisar Ɗinkin Duniya za ta amsa wannan kira da shugaban na Najeriya ya yi.
To madalla masu sauraro, kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Kasar Saudiya tana yaƙi da ƙaruwar barazana daga ƙungiyar ISIS wacce take haifar da ƴan ta'adda a cikin ƙasar da kuma amfani da wahabiyanci wajen yi wa masarautar zagon ƙasa. Jami'an tsaron ƙasar suka ce sun tsare mutane 17 cikin makonnin waɗanda suke tare da wasu ƙungiyoyin ta'addanci uku masu alaƙa da ƙungiyar ta ISIS. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wani ƙazamin farmaki da jiragen yaƙi da aka kai kan yankuna da suke hannun ƴan tawaye a birnin Aleppo da ke hannun hukumomi daban-daban ya bar mutane miliyan 1,750 ba ruwa kwanaki bayan ƙawanya mai tsanani da aka gani tun fara wannan yaƙi. Shugaban Amurka Barack Obama a jawabi da yake yi mako-mako a duk ranar Asabar ya yi magana kan abin da ya kwatanta a zaman wata babbar cibiyar tarihi na baƙar fatar Amurka wadda yake bikin kaddamar da shi a nan birnin Washington a tsakanin wasu fitattun muhimman cibiyoyin tarihi da al'adu na Amurka. Mr. Obama ya ce cibiyar tarihin da a hukumance za a bude shi yau zai ba da labarin Amurka wadda ba safai yake samun ambaton farko idan ana bayanin tarihin Amurka ba.
Tuma sauraro da takaddacin labarin da muka zo a ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma can da dare da misalin karfe 9 da rabi a gogon Najeriya da Niger wato karfe 8 da rabi kina gogon Ghana in Allah kai mu da ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen gaba wannan lokaci a madadin sauraro abokan aiki Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya.